وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. لهدي 20 ko 21 ga watan Jumada al-Ula a wannan shekara ta 1427 bayan hijira, wanda ya daidai da 18 kenan ko 18 ga watan 6 shekara ta 2006 miladiya, a wannan masallaci na Juma'a mai albarka na Gwallaga a nan Bauchi, domin darasi na musamman wanda ya shafi wata kasida mai matukar muhimmanci ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wadda ta tattare abinda ake kira mu'taqadu ahli sunnati wal jama'a, wato kuduri ko aqidar ahli sunna wal jama'a, aqidar su game da Allah, aqidar su game da Al-Qur'ani, aqidar su game da Annabi, aqidar su game da sahabban Annabi, aqidar su game da iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da aqidar su game da ranar tashin kiyama dangane da abubuwan da za su faru a wannan rana. Wato ababan da ya fada a cikin wannan, wato ya fade su ne don a bambance tsakanin ahli sunna da waɗanda ba su ba, wato wanda yake da kuduri mai kyau game da waɗannan abubuwan da muka ambata, to ya zama shi da yake da kuduri irin na ahli sunna wal jama'a. Wanda ya kudurce kifiyar abin da za mu ambata a nan, to ya zama shi ne yake kan wata aqida da ba ta ahli sunna wal jama'a ba. To kuma idan an ce ahli sunna ba waɗansu mutane ba ne da suka sha bamban da sauran ta fuskar launin fata, ko suka sha bamban da sauran mutane ta fuskar yare da suke magana da shi ko garin da suke zaune, a'a sun sha bamban da sauran ne ta fuskar kudurin zuci da maganar baka da kuma aikin gabbai, shi ya bambanta su da sauran mutane. Su ma mutane ne kamar kowa, kuma an haife su daga gidaje daban-daban, kuma suna daga kabilu daban-daban, suna da wakilci a cikin kowane launin fata. Amma abin da yasa ake kiran su ahli sunna, wato dan bambanta su da sauran yan bid'a, dan su kai tsaye suna bukatar dangantuwa ne zuwa ga sunnar manzon Allah. Amma duk wanda ba su ba ya fi sha'awar a danganta shi zuwa ga wani mutum ko waɗansu gungu na mutane ba manzon Allah ba. Yanzu misali, idan ka ɗauki aqida ta shi'anci a tashayyu shi'a, wato kamar danganta kai ne zuwa ga wani gungu na mutane masu aqidar fifita Ali bin Abi Talib a kan sauran mutane bayan Annabi, kaga shi'a ai gungu ne na mutane. Wa inna min shi'atihi Ibrahim, gungu, jama'a, kungiya, wato kaga dangantuwa zuwa ga wannan gungun na mutane masu wannan aqidar. Wannan shine abin da ake kira shi'anci a jumla take nan. Idan ka dauki wato ainihin misali at-tasawuf, idan aka ce fulanun sufi, wani ai sufi ne mabiya dariƙar sufanci, to kaga anan guri shi ma dangantaka ne zuwa ga waɗansu mutane da suka bambanta kansu da sauran mutane ta hanyar zuhudu da gudun duniya a farkon al'amarinsu, kafin daga baya su rikice su shiga waɗansu abubuwan na daban waɗanda ba shi ne asalin sufanci ya gino a kai ba. Sannan kuma a cikin ƙungiyoyi ɗin ko na sufayen ko na waɗansunsu, idan ka ɗauki misali, idan ka ce Al-Qadiriyya, kaga dangantuwar waɗansu mutane ne zuwa ga wani mutum mai suna Sheikh Abdul Qadir, suna jin nisba zuwa gare shi, shine abin alfaharinsu kuma shine abin fatansu, kan haka suke rayuwa, kan haka suke kiran kowa ya zama. To kuma idan ka ɗauki At-Tijaniya, su ma wani gungu ne na mutane da suke bin wani mutum mai suna Sheikh Ahmad Tijani, wanda su ma suna jin dangantuwa zuwa gare shi, kuma suna alfahari da wannan dangantuwa, kuma kan haka suke rayuwa, kuma kan haka suke kiran kowa ya zama. To wannan sai ahlus sunna suka zanto su dangantuwarsu zuwa ga sunnar Annabi ne kai tsaye, ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum ko wani gungu na mutane, a'a ko mun dangantakar mutumin da Annabi, to suna ganin dai Annabi shine mafifici, su danganta zuwa gare shi yafi musu sama da su danganta zuwa ga wani koda mutum salihin bawa din ne ai bai kai annabi salaha ba, amma kaga al-fatimiyun daga cikin yan shi'a suna dangantuwa zuwa ga annabi Fatima, suna jin nisba zuwa gare ta, dangantuwa zuwa gare ta. Ina fata an fahimta. To da haka dai ahlus sunna an kiraye su da suna ahlus sunna dan su ba su da wani adreshi da ya wuce sunnar annabi, sannan akan ce musu wal jama'a, sunnati wal jama'a, wato sun hada abu guda biyu. Abu na farko dangantuwa zuwa ga sunnar annabi sama da komai, abu na biyu kuma dangantuwa zuwa ga abin da ake kira aljama'a. To aljama'a din shine malamai suka masa fassara biyu. Fassarar farko aka ce su ne jama'ar da suka hadu akan gaskiya, suna dangantuwa zuwa ga jama'ar da suka hadu akan gaskiya, ashe dukkan wata haduwa su ba su damu da ita ba, sai yan haduwar ta zanto akan me, akan gaskiya. Koda waɗannan wanda suka hadu akan gaskiya din su yan kaɗan ne, sauran mutane a gari sun fi su yawa. Dan kar wani ya fahimci jama'a shine taron yuyu, ba taron yuyu bane ba. Maganar Abdullahi dan Mas'ud zaka dauka da yace aljama'atu ma wafaqa alhaqq wa in kana wahidan, abinda ake kira jama'a shine duk abin da ya dace da gaskiya koda mutum ɗaya ne a kai. To wannan shine jama'a din, dan gaskiya ita ce jama'a, amma ba taron yuyu ba. Dan kar a zo gari a ce suwa suka fi yawa, a duba a ga da yan bid'a da yan al'ada sun fi yawa, sannan su ko mabiya sunna sun zama kaɗan, sai wani ce to waɗancan da suka fi yawa su ne jama'a, ba haka bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wato idan an samu mutum uku da suka tsaya akan koyarwar Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, aka samu kuma sama da mutum miliyan ɗaya amma akan san zuciya, to a ciki su wane ne jama'a, su waye ba jama'a ba? Kaga ukun nan su ne jama'a, waɗancan kuma ba jama'a bane ba, ba jama'a bane ba, tunda sun sabawa Qur'ani, sun sabawa hadisi. To dan haka ana kiran su aljama'a, saboda suna tare da wani gungu da suka hadu akan gaskiya, ba san rai ne ya hada su ba, ba bukatun duniya suka hadu ba, suka hada su ba, a bukatun lahira ne suka hada su. Sannan hujjar su kuma ta dace da daidai yadda Allah madaukakin sarki ke bukata, yadda annabi ya koyar. To wannan su ne aljama'a. Fassara ta biyu wadda bata nesa da wannan, idan an ce wal jama'a, suka ce ana nufin aljama'a din nan al-istima, haduwa, wanda shine kishiyarsa kuma al-iftirak. Wato su ahlus sunna bayan suna dangantuwa daga sunnar annabi, sannan mutane ne masu haduwa a tsakaninsu da juna, ba sa rarrabuwa. Dan haka ɗaya daga cikin babban adreshi na ahlus sunna shine me, al-istima, la yaftariqun, wato ba sa rarrabuwa. Abinda ake nufi da ba sa rarrabuwa ba wai ba sa sabawa ba, sukan saba wajen fahimta, amma sabawar ba ta haifar da su yi wa junansu ayaga, wannan yayi nan, wannan yayi can, wancan yayi can, ba sa yin haka su ahlus sunna. Su da'iman suna son su ga sun hadu karkashin jagoranci daya, karkashin koyarwar littafi daya, bisa ga sunnar annabi daya, alqibla daya. Ina fata an fahimta. Amma a iya samun bambancin fahimta kan wata matsala, wannan ko lokacin sahabbai an samu, wannan ya fahimci kaza ba yadda dan uwansa ya fahimta ba, wannan ya fahimci kaza ba yadda dan uwansa ya fahimta ba, haka lokacin tabi'ai da tabi'ut tabi'in, har ma malamai suke cewa dan mai bincike kan abin da ake kira al-masail al-amaliyya, mas'aloli na aiki na yau da gobe, wato hukunce-hukunce na furu'a ko na fiqhu, to zai samu cewa kafin ya samu mas'ala daya da aka yi ijma'i akan ta, kowa ya sallama, kila sai ya samu mas'ala goma wadda aka yi sabani a kai. To amma sabanin su bai taba sa su yaki juna ko su yi fada da juna ko wani ya ce ba ruwan shi da dan uwansa ba. To da haka ake kiran su ahlus sunna, kuma ake kiran su wal jama'a. Kaga dai al jama'a din ko kace dai suna tare da mutanen da suka hadu akan gaskiya, ko kace su dan ahlul istima'i ne, la yastariqun, saboda duk inda aka ambaci al-iftiraq akan ambace shi ne ta fuskar zargi ba ta fuskar yabo ba. Ubangiji ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, an gane ko? Wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasa minhum fi shay. Al-iftiraq inda duk aka ambace shi, akan ambace shi ne da sunan zargi ba yabo ba. Da haka Allah suna suke kaucewa mai al-iftiraq. Za mu iya sabawa juna ta fuska wata fahimta ne da imam na wannan masallaci, amma sabanin mun gina shi akan ababe kamar haka. Na farko, ba san zuciya yasa nake son in saba miji ba, shi ma ba san zuciya yasa yake son in saba mun ba. Ba girman kai ne ina ganin na raina shi bai sa na saba masa, shi ma ba girman kai ne yana ganin ya raina ne ya saba mun ba. Kowa yana neman gaskiya tsakanin shi da Allah. Na biyu, da muka saba ta fuskar fahimta, wannan bai gurbata alaƙar da ke tsakanin mu da shi ba. Ina ganin shi da girman sa da mutuncin sa, yana ganin na da girma na da mutunci na. Zai wuce in bi shi sallah, zan wuce in bi ni sallah. Na yadda da shugabancin sa, ya yadda da shugabanci na, na yadda da musuluncin sa, ya yadda da nawa. Amma wannan fahimtar tana nan akan mas'ala kaza da kaza. Irin yadda aka saba da juna tsakanin waɗanda suke ganin taɓa mace yana walwale alwala da wanda suke ganin baya walwalewa. Imam Malik da almajirin sa Shafi'i sun saba akan wannan. Shafi'i almajirin Imam Malik ne, amma ya saba akan wannan. Imam Malik shi yana ganin cewa shafa sai in mutum ya shafa da nufin jin daɗi, ko kuma bai shafa da nufin jin daɗin ba amma da ya shafi matar kuma ya ji daɗi, to alwala ta warware. Shi ko Imam Shafi'i yana gani matukar ka taɓa mace to alwalarka ta warware. Ko turo ka wani ka faɗa kanta ba da niyya ba ka tashi to alwalarka ta warware. Ko cikin rugumuti ka taka ta a mota. In dai fatarka ta taɓa fatarta ba safa ba takalmi ƙafa ciki to alwalarka ta warware. Kaga wannan akwai rikici mai yawa. To amma wannan bai sa sun yi faɗa da juna ba, dan su ahlul ijtima'i ne ba ahlul iftirak. Ina jin mun fahimci wannan. To a takaice dai wannan idan an ce ahlus sunna wal jama'a ana nufin waɗannan. Dan haka ya ƴan uwa, abinda za mu yi sharhi mu karanta su ne waɗannan abiyat waɗanda suke 15, kuma za mu yi musu sharhi wanda yake tsaka-tsakin sharhi da izinin Ubangiji, wanda bai zama gajere da yawa ba, sannan kuma bai yi tsawo da yawa ba yadda zai sa dun mu gajiya. Zan iyakacin kokari na ya kasance mun yi kamar kasar biyu ne, a yanzu mu yi kasar ɗaya nan da awa ɗaya da waɗansu mintuna masu zuwa, to kuma sai mu ɗan ba da break kamar na minti 10-15, kowa ya je jaddada alwala wanda yake buƙatar jaddada alwala kenan, wanda kuma alwalarsa giwa ce ba ta karewa, kaga zai zaman sa ya ci gaba da zikiri ko karatun Qur'ani a cikin masallaci, da kuma wanda zai je ɗan ci wani abu ko ya sha wani abu. To daga nan gurin kuma sai mu dawo kuma sai mu ƙarasa wani kasar ɗin, wanda insha Allah kafin haka sai zanto mun yi kasar biyu da izinin Ubangiji, sannan kuma mun karance ta. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci, ya arzuta mu da fahimtar daidai da kuma faɗin daidai da kuma aikata daidai, ya kuma kawar da mu daga sharrin kayukan mu, ya kuma kawar da mu daga sharrin shaitan. Malam Ibrahim zai karanto abiyat din
al-qasida
kullaha. Anta iqra إلى قوله كبها لمن نبذ القرآن إلى هذا البيت.
سمو بارزان كاروبو ما سألت
زي كرنتا دقا بيتي نفركو هرزوا بيتي نتقوس داما قصيدر بيتي قوم شا بيرتي دي كرنتا بيتي تقوس كاقا ياركي سورانا سورا بكوي بكوي كوم سيمو كرنتا شكي نان مجلسي نبيو باية من داو دقا بريك ko fusaha insha Allah. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Shaykhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Numairi Dimashqi rahimahullah fi qasidatin al-ma'rufah bil lamiyah yasifu aqidatahu qala ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنذر وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول
كما نقل الطراز بكثرة الطراز
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل.
جميل. شيخ الإسلام ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ya kai wanda kake tambaya ta dangane da mazhabata da kuma aqidata. Lafazin al-mazhab wato ko dai mu ce masdari ne mimi daga zahaba yazhabu zahaban wa mazhaban, masdar ne mimi, masdar mimi shine masdar din da ake bude shi da mimun cikin harufan sa. Ko ko mu ce lafazin mazhab wato yana bada bayanin ismul makan ne ko ismul zaman, ismul makan mazhab wurin bi kenan. Amma idan sun ce mazhab galibi a cikin istilahi na malamai suna maganar abin da kake bada fatawa da shi, wanda kai ka lizuntawa kanka aiki da shi, kuma in wani ya tambaye ka ma zaka bashi fatawa akan sa. To amma galibi akan ce mazhab kan abin da ya shafi al-masail al-fiqhiyya, dan haka akan ce mazhabu Malik, ana nufin me? Ma afta bihi Malik, kamar da idan an ce mazhabu Shafi'i ana nufin ma afta bihi al-imamu Shafi'i, wa hakaza da walik mazhabu fulan yani ma afta bihi ma ya'taqiduhu fi qalbihi wa yadunu Allah bihi wa yufti bihi ghayrahu. To wannan shine mazhab. Galibi akan yi amfani da mazhab akan mas'aloli da suke da alaka da fiqhu, hukunce-hukunce na furu'a. Amma a nan gurin Imam Ibn Taymiyyah kalmar mazhab a wajensa ta shafi al-masail al-ilmiya, ta shafi al-masail al-amaliya. Idan an ce al-masail al-ilmiya ana nufin mas'aloli na aqida, kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala, annabta, ranar tashin kiyama, sirati da sauran al'amura, azaban kabari ko ni'imarsa, yadda da hakan ko rashin yadda da shi bisa ga dalili, sannan kuma alamomin tashin kiyama, yadda da su ko rashin yadda da su bisa ga dalili da sauran abubuwa, sannan kuma ya shafi mas'aloli gaba ɗayansu na addini. Amma a nan gurin tunda abin da yake magana akai akan na aqida ne, kenan a nan gurin maganar sa yana son ya bayyana mana mazhabuhu al-i'tiqadi la mazhabuhu al-fiqhi, yana son ya mana bayanin mazhabarsa ta me, ta aqida, ba mazhabarsa ta furu'a ba. Ya sa'ili an mazhabi, ya kai wanda kake tambaya ta dangane da mazhabata, wa aqidati, kake son ka tambaye ni dangane da aqidata, wata irin aqida gare ni, ni shi'i ne ko khariji ne ko mu'tazili ko rafizi ko kuma ash'ari ne ko maturidi. Saurara ka ji, ruzikal huda mallil hidayati yas'alu, ruzika ga fi'il madi ne mabni bil majhul, man din nan shine me? Na'ibul fa'il. An gane ko? Ruzikal huda mallil hidayati yas'alu, lallai dukkan wanda yake tambaya dangane da shiriya, ruzikal huda, to lallai an arzuta shi shiriya din, domin mai zuwa yayi tambaya dangane da tafarkin shiriya, wannan shine yafi dacewa da ya bi shiriya din sama da wanda baya tambayar kowa, yana gina aqidarsa bisa ga abin da yake tsammani ko yake zato, da wanda yake tambayar malamai masana kan me ya kamata ya kudirce a zuci ko ya aikata daga bai, da kuma wanda yake kintatar hakan da hankalinsa ya aikata, wa aka fi jin zai dace da daidai, mai tambaya ko mai yi da ka? Mai tambaya. Da haka yace ruzikal huda, an azuta shi shiriya, wa man lil hidayati yasalu, dukkan wanda yake tambaya dangane da shiriya, tambaya irin ta neman shiriya. To kaga anan gurin kuma tambaya ta kasu kashi biyu, akwai tambaya ta neman shiriya, akwai tambaya ta ta'annuti, wato tambaya ta yar kure ko ganin bayan wanda zan tambaya. To irin wannan tambayar a bar zargiti a cikin Alkur'ani, amma tambaya ta shiriya wannan a bar ya buce. Don haka Alkur'ani yayi magana dangane da tambayoyi iri biyu, duk inda kaji an yi tambaya ta neman shiriya, to irin tambayar da Qur'ani ke yabo kenan. Da haka yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, kaga yayi umarni da mai wato ainihin yin tambaya. Amma duk inda kaji ga wani yayi tambaya an zarge shi, to ba tambayar neman shiriya bace, tambayar neman kure wanda yawa tambaya kenan. Dan Allah ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Sannan kuma yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arina Allah jahra fa akhadathum as-sa'ikatu bidhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa'afawna an zalik wa atayna Musa sultanan mubina. yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama. Ita ma wannan tambaya ce ta neman shari'a ko ta ta'annuti? Ta ta'annuti ce, ta tambaya ce a bar zargi, tunda wai ahlul kitabi suna tambayar ka cewa ka saukar musu da wani littafi nasu na su kadai daga sama, wanda ba za su yi tarayya da sauran jama'a ba, dan me za a hada su da sauran gama garin mutane, sai dai a saukar musu da littafin su na daban. Kaga wannan tambaya ce ta yar kure, wanda Qur'ani ke zargi irinta. Shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma amartu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum sai shi ne kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kasratu masailihim, kaga yawan tambayoyi. Wane irin tambayoyi kenan? Waɗanda suke abun zargi, tambayoyin da suke abun zargi. Da haka dai a nan gurin da yace ruzukal hudama lil hidayati yasalu, wato ya nuna cewa duk tambayar da mutum zai ta neman shari'a, to mai irin wannan shari'a an arzuta shi da shari'a din. Ko ya zanto jumla ce du'a'iyya, Allah ya datar da shi, Allah ya sa a datar da shi da shari'a din, duk wanda yake tambaya ta neman shari'a. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wala yatabaddalu. Yace isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, saurari maganar wanda yake bin diddigin dalilai, fi qawlihi, a cikin duk maganar da zai faɗa. Wato karka saurari maganar wanda baya bin diddigin dalili, a'a ka saurari maganar muhaqqiq. Idan an ce al muhaqqiq, cikin malamai ko ɗaliban ilimi su ne wanda kowace mas'ala za su yi magana a kanta, ko ta aqida ko ta fiqihu, to sukan yi kokari sai sun ga wani dalili wannan mas'alar ta ginu a kai, sannan shi wannan dalili sahihi ne ko ba sahihi bane, sannan shi wannan dalili ya dace da mas'alar ko yana nesa da ita. Al muhaqqiq kenan. Al muhaqqiq cikin malamai ko ɗaliban ilimi shine in ya gazance daya akan mas'ala baya daukan shi har sai ya nemi in akwai wadansu zantukan banda shi. In ya samu zantuka da yawa, bi ko uku kan mas'ala, baya zabar wanda ya ga dama ya bi, yakan bincika ya ga wanne yafi karfin dalili ba tare da yin izina da wa ya fade shi ba. Dan idan aka ce Imam Malik ya ce, Imam Shafi'i ya ce, Imam Ahmad ya ce, kuma ya zanto zantuka daban-daban, to wanda yake muhaqqiq yakan kalli meye hujjar mai zancen farko, meye hujjar mai zance na biyu, meye hujjar mai zance na uku, wace hujja ce tafi karfi, sannan sai ya zaɓi hujjar da tafi karfi. Ko da shi a mazhabar Imam Malik yake, amma yana ganin a wannan mas'alar guda ɗaya ɗin nan Imam Shafi'i ya fi karfin hujja, to sai ya bi wannan dalilin. Ko a wannan mas'alar guda ɗaya Imam Ahmad bin Hanbal ya fi karfin hujja, to sai ya bi wannan dalilin. To wannan shi ne muhaqqiq, wanda yake mas'ala kowace mas'ala sai an tsatsaife mata dalilanta, an ga dalilin da ya fi karfi a bi, ba a gaggawa cikin abin nan. To duk mutumin da yake wannan siffarsa ce, shi ya kamata ka saurari maganarsa, domin idan malami ne shi zai amfana da kai, in ɗalibin ilimi ne shi ne zai amfana da kai. Amma mutumin da yake tare da son zuciya ko gaggawa, wanda idan ya ji magana ɗaya baya tsayawa ya ji sauran bututuwa, in ya ga dalili ɗaya baya tsayawa ya nemi sauran dalilai kawai sai ya bi, to wannan bai zama muhaqqiq sai fi qawli. Da haka Ibn Taymiyya yake baka shawara a matsayinka na ɗalibin ilimi, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, ka saurari maganar dukkan mai bin diddigin dalilai a cikin zancensa. La yansani anhu, babu yanda za a yi ya kauce wa dalili. Wala yatabaddalu, babu yanda za a yi ya canja bayan ga dalili ya gani kan matsala, kuma ya musanya da wani abin da ba dalili a kansa. Zantuka guda biyu, ɗaya yana da dalili mai karfi, ɗaya ba da dalili mai karfi, kawai ya kauce wa mai dalili mai karfi, ya bi mara karfi, dan wane ne ya faɗe shi ko su wane, baya yin haka. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. A nan gurin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fara bayanin aqida ta ahlus sunna wal jama'a din kenan. Daga cikin aqida su a nan ya ambata abu guda biyu. Abu na farko, san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato da san sahabbai da san ahlul baiti, dukkan su aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a. Ina fatan kun fahimta. shine ce hubbu sahabati kullihim, san sahabbai gaba ɗayansu, li game da ni mazhabin wannan mazhaba ta ce. Kaga nan yana sharhi ne dangane da al-mazhabul itiqadi ba al-mazhabul fiqhi ba. Wa mawaddatul qurba, sannan kaunar al-qurba, anan yana nufin ahlu qarabati rasulillah, ahlu baitun nubuwa. Walla as'alukum alayhi azaran illa al-mawaddata fil qurba. Al-qurba kaga zurriyar gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam, da san iyalin gidan annabi, biha atawassalu, da wannan soyayyar atawassalu nike yin tawassuli wurin Allah ya biya mun bukatata. Domin tunda san sahabbai ibada ce, haka kuma san iyalan gidan annabi ibada ce, to kuma dukkan wata ibada ya halatta mutum yayi tawassuli da ita dan neman biyan bukata a wurin Ubangiji. Ya halatta kai tawassuli da karatun Qur'ani, ya halatta kai tawassuli da sallah da azumi da zakka da aikin haji, ya halatta kai tawassuli da biyayya ga mahaifanka kamar da hadisi ya nuna haka cikin Sahih Muslim. Sannan kuma ya halatta kai tawassuli da son da kake wa annabi, kace ya Allah dan son da nake wa annabi kai mun ka biya mun bukata kaza. Ya halatta kai tawassuli kuma da son sahabban annabi, dan son su suma ibada ce. Ya halatta kuma kai tawassuli da son iyalin gidan annabi, shine sai biha. Lamarin biha damiri din yana uda zuwa ga me, yana koma zuwa ga yana al-mawadda. An gane ku? Wa mawaddatul qurba biha ay bil mawaddati atawassalu ila Allah ta'ala fi qada'i hawaiji. An gane ku? To nan ya kamata mu yi wa kanmu tambayoyi guda biyu. Farko, man hum as-sahaba? Sannan kuma na biyu, man hum ahlul bait? Don ba za ka so abu ba sai ka san shi. Tunda dai san sahabbai ya zama ibada, ya kamata kowa ya san waye sahabi. Sannan kuma tunda san ahlul baiti shi ma ibada ce, to ya kamata mutum ya san su wane ne ahlul baiti. A nan sahabbai, kamar yadda dukkan malamai na hadisi suke tarifin su, shine sahabi shine dukkan mutumin da ya cika sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko, ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi. Sukan ambaci kalmar gamuwa a madadin su ganin annabi, don ta iyawa ga mutum ya gamu da annabi amma bai gan shi ba, don kasancewarsa masahu. Kaga Abdullahi bin Umar Maktum ai ya gamu da annabi, hazali ma yana ɗaya daga cikin masu kiran sallah a masallacin annabi, amma ya taɓa ganin annabi? Bai taɓa ganin sa ba, tunda makaho ne. Ashe kalmar gani da kalmar gamuwa cikin su wacce ta fi faɗi? Kalmar gamuwa ta fi abin nan, don ka iya gamuwa da mutum ba ka gan shi ba, amma kalmar gani kuwa, to ta iya ka gamu da mutum amma kuma ba ka gan shi ba. Kaga kenan kalmar gani ta fi zama ta yi tsukuku da yawa, amma kalmar gamuwa ta fi faɗi. Da haka sharaɗi na farko ga sahabi ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi. Kaga gamuwa da shi, kaga kenan nan wurin ba sai sun zauna gari ɗaya ba, ba sai ya zama abokin shi ba, kuma wannan gamuwa ɗin ba sai ta maimaito ko sau ɗaya ya taɓa gamuwa da shi. Muqaddara annabi sallallahu alaihi wasallam na kan wannan kujera, sai ka shigo masallaci ta wannan kofar, ka hango shi ka fita, to ka samu ɗaya daga cikin sharuɗin da zai mayar da kai sahabi. Kila annabi ma bai san ka ba, bai ma san ka gan shi ba, amma kai sahabi ne, ka samu ɗaya daga cikin sharuɗa. Sharaɗi na biyu shine imani da annabi. Bayan mutum ya gamu da annabi, ya zanto ya yi me? Ya yi imani da shi. Sharaɗi na uku, ya kasance mutum ya mutu akan imani ɗin ba tare da ya yi ridda ba. Domin idan mutum ya yi ridda kuma, to sahabantakar kuma ta rushe kenan. Har sai in mutum ya zarce ya mutu akan imani ba tare da ya yi ridda ba. Waɗannan su ne sharuɗa guda uku. Da haka idan an tambaye ka man huwa sahabi, sai ka ce as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam. Huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam. Ko da kaga wannan littafi ya ce marra an-nabiyya wa amana bihi, to ar-ru'ya din nan zaka fassara ta da cewa me? Laqiya, da haka zaka fassara ta. Dan gani kadai din, gani din ba lalle bane ba, dan ta iya yi wa mutum kamar da na dai buga misali a baya, ya gamu da annabi bai gan shi ba. Da haka wannan shine sahabi, mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ko mallakiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islam. To inda mutum zai gamu da annabi, kuma yayi imani da annabi sai ya zanto yayi ridda ya zama sahabi bai zama sahabi ba ya rushe sahabantakarsa to da ya riddan kuma daga baya sai ya dawo cikin musulunci kuma ya mutu kan musulunci sahabantakarsa tana nan ko ta rushe a sanadiyar yin ridda tana nan tunda dai ya mutu da imani dan haka suke cewa walau takhallalat ridda man laqiya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik walau takhallala zalika riddatun alal islam ko da an samu wani lokaci da ya ridda amma kuma dai ya sake dawowa tunda dai ya mutu akan imani to ya cika sharuɗa wanda za su maishe shi sahabi a ce kenan kalmar as-suhba akwai abin da ake kira as-suhbatul lughawiyya akwai kuma as-suhbatul istilahiyya sahabantaka a larabci da kuma sahabantaka a me a shari'ance sahabantaka a larabci za a ce wani abokinka ne kawai dan ya taba ganinka ko ya taba gamuwa da kai a motar haya ba za a ce abokinka bane ba an gane ku amma kaga sahabantaka ta shari'a duk wanda ya taba gamuwa da kai ko da gamuwa ce kawai inda ana nufin sahabin annabi ko da daga nesa ne ya hangi annabi inda ya imani da annabin kuma ya mutu akan haka kaga ya zama sahabi ko da annabin bai san shi ba yana fatan kun fahimta to kaga daga nan zaka gane bambanci tsakanin as-suhbatul lughawiyya da kuma as-suhba al-istilahiyya domin a ta fuskar lugha sahabantaka kalmar tana da fadi da yawa ta iya daukar aboki wanda kun saba kud da kud kuma ta iya daukar wani lokaci wanda gari daya ya hada ku ko da baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba kuma ta iya zama wato ainihin yaran ku daya ko da kila baka san shi ba shi bai san ka ba da haka a wani lokaci za ku ga ana jingina mutanen Makka da basu yi imani da annabi ba amma ana kiran su ana cewa da annabi sahibinku wa ma sahibukum bi majnun lafazin kum din nan da su ake da su Abu Jahal da su Abu Lahab da su duk kafirin Makka aka ce musu wa ma sahibukum bi majnun sahibun naku ba mahaukaci bane ba dan su suna tuhumar annabi da cewa mahaukaci ne Allah kuma ya kore masa hauka ya ce wa ma sahibukum bi majnun sannan Allah ya ce ma dalla sahibukum وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى kaga nan as-suhbatul lughawiyya ce ba as-suhbatul istilahiyya ba ko da wani ya kawo wannan yace to ai idan ka ji mun zage sahabban annabi ai muna zagin su ne waɗanda suke kafiran cikin su dan sabu jahil ma ai duk sahabban sa ne dan Allah ya ce umma sahibukum min majnun sai to kai baka sabin da kake ba dan anan gurin kai kana magana akan as-suhbatul lughawiyya mu ko muna son mu gina hukunci akan me as-suhba al-istilahiyya sahabantaka ta istilahi muke magana ba sahabantaka ta lugha ba wanda tana da fadi idan mun kwatanta ta da sahabantaka ta istilahi ina jin mun fahimci wannan to sahabbai wannan dai su ne masu wannan matsayi dukkan wanda ya yi imani da annabi ya taba gamuwa da shi kuma ya mutu kan musulunci to sahabbai kuma ba darajar su ɗaya ba wani ya fi wani daraja malamai sun yi ijma'i tun lokacin annabi na da rai da sahabbai sun yi ijma'i a kan cewa wanda ya fi kowa daraja shine sayyidina abubakar bayan annabin kenan daga nan sai sayyidina umar daga nan sai sayyidina usman daga nan sai aka yi shiru wannan guda ukun farko ittifaki ne abin da ya biyo bayan wannan ukun sai dai ka ce bisa ga zancen da ya fi ƙarfi amma ba ittifaki ba ne Abdullahi dan Umar ya faɗa ƙarara yace kunna na'uddu wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun was sahabatu mutawatirun khairun nas Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Sakat yace mun kasance muna kidaya a lokacin annabi na da rai me yake so yace a lokacin annabi na da rai inda kuskure muka yi da annabi ya ce mun yi kuskure sauran sahabbai duk suna nan da sauransu ba su mutu gaba ɗaya ba suna nan mun kasance muna ƙidaya mu ce wanda ya fi kowa falala sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman daga nan sai abdullahi dan umar ya shiru bai ce komai ba kaga ya nuna waɗannan guda uku falalarsu ala hadha tartib abu ne wanda yake mai ijma'i da wani zai zo yanzu ya ce ai umar ya fi abubakar falala ya saba mai ya saba ijma'i ita ba ghayra sabilil mu'minin kenan da wani zai zo yanzu ya ce Uthman ya fi Umar falala ya saba mai ijma'i da wani zai zo ya dauko wani wanda baya cikin guda ukun ya ce biya fi ukun nan falala, shi ma ya saba mai,
ya saba Ijma'i.
Ina ba ta an fahimta. To daga nan gurin sai mutane shidan da ake kira ashabu shura, shura komiti wanda Umar dan Khattab ya kafa su, mutane shida: Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn Al-Awwam, sai kuma wa Zaid baya cikin su. Mutane shida dai da aka fa, na tuno dai waɗannan guda biyar din. Ba Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar baya cikin su. Bari mu saki kidayawa: Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibn Al-Awwam, biyar. Saura na shida: Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah, Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah. To waɗannan su ne mutum shida wanda suke yin shura committee. An yadda kai tsaye waɗannan shidan su suke biyo waɗancan ukun ta fuskar falala. To amma idan an haɗa su shidan kuma, to su kuma Aliyu ya fi su. Bisa ga zance mafi inganci, Aliyu ya fi su. Kuma an yadda wannan guda shidan dukkanin su kowanne ya cancanta ya zama halifa irin yadda Aliyu ya zama halifa. Dan Umar ya nada su ne, ko Usman ya nada su ne, ko wanda ya nada su ya nada su ne a matsayin duk wanda aka zaba cikin su yayi. Ina fata an fahimta. Ko da ke Umar ne ya kafa su, idan Umar ne ya kafa su kaga Usman na cikin su kenan. To amma shi Usman mun riga mun sa shi a cikin mai wancan. Ina fata an fahimta. Dan haka dai waɗannan kowa ya cancanta ya zama mai, ya zama khalifa, ya zama halifan musulmi, ya cancanta ya zama halifan musulmi, babu wani jayayya a kai. To daga nan gurin kun san a cikin sahabba akwai al-muhajirun, akwai kuma al-ansar. Da an tashi bayanin falala tsakanin al-muhajirun wal-ansar, wa yafi al-muhajirun sun fi falala sannan al-ansar. To da duk inda aka ambace su cikin al-Qur'ani ana fara kawo al-muhajirun sannan al-ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كذا المهاجرون كنا سي والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كذا الأنصار كنا وننسلون فللا المهاجرون على الأنصار. تسيدي سوء المهاجرون أنغانيكو wanda suka halarci yakin Badar din cikin su sun fi wanda ba su je yakin Badar falala ba. Haka su ma al-Ansar mahalarta yakin Badar din cikin su sun fi wanda ba su je yakin Badar ba falala. Ina fatan kun fahimta. Dan shi yakin Badar yana da wata miza ta musamman akan dukkan yakoki. Dan a lokacin raunin musulmi ne, lokacin gwada imani ne, saboda ba a taba yin yaki ba, sannan an fita ba da niyyar yaki ba. Su kansu sahabbai ba sa fatan ayi yakin. Ubangiji ta'ala ya haɗa su ba tare da zurubuci ne. Ubangiji ta'ala yake cewa walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana mafa'ula. Da an yi alƙawari da ku ne kila da kun saba, amma Ubangiji ta'ala ya so ku yi kitabun da yakin ba tare da kun shirya masa ba. To sai ya zanto cewa lokacin gwajin imani ne, tsayawar da suka yi sai ba su falala sama da wanda ya je wani yaki da ba wannan ba. Ina fatan kun fahimta. Wato dai idan mun ɗauki wannan, sannan kuma waɗanda suka yi imani sawa'un cikin al-muhajirun wal ansar kafin buɗe Makka sun tsara dukkan wani sahabi da ya yi imani shi kuma bayan mai an buɗe Makka. Dan Allah ce: la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Me sakamakon da zaka fita da shi bayan duk wannan zantuka, bayan duk waɗannan bayanai, sakamakon da zaka fita da shi shine sahabbai dukkanin su sahabbai ne, sai dai daraja su kuma ta wani ta fi ta wani. Me ake kafa hujja da shi wajen fifikon daraja? Nassi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama karara ya nassanta wani ya fi wani. To kaga ba wata magana, an gane ko? Nassi na Alkur'ani ya nassanta al-muhajiruna aula min al-ansar, kaga babu wata magana. Nassi na hadisi ya nuna cewa ahlu badrin aula min ghairihim, sawa'un fi zalikal muhajirun wal ansar, to kaga wannan babu wata magana da nassi, ba da san rai ba ake fifita wani akan wani, dole sai da nassi na alqur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma su sahabbai ƴan uwa wato zabi ne na Allah madaukakin sarki, irin yadda annabi ya zama zabi na Allah, kamar yadda aya ta nuna Allah ya bada bisharar ruwa annabi cikin at-taura da injila, yace yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Sannan kuma ubangiji ya ambaci siffar sahabban annabi cikin at-taura da injila, yace zalika masaluhum fi at-taura wa masaluhum fil injil. Kaga hum din nan dabirin na koma zuwa ga sahabbai, dan farkon ayar muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu, alladina ma'ahu kuma sahabbai kenan, ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم المثل الوصف ولله المثل الاعلى بمعنى ولله الوصف الاعلى تو كما ذلك مثلهم في التوراة ذلك وصفهم في التوراة ووصفهم في الانجيل سوى سوء الدعوة على الكفار يد القران يفدا هكا اتراد الانجيل سكا فدا رحماء بينهم يد القران يفدا دا ما اتراد الانجيل سكا فدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هكا اكا امبجيت سكين اتراد الانجيل سكا فدا القران يكاو ina ba da amfani da kaga wannan ya nuna wato sahabantaka zabi ne na ubangiji ba nafi ibada bane, inda nafi ibada ne da yau idan wani yayi ta kiyamul lail da karatun qur'ani to kila kawai sai a jiwa shi gari yayi declaration din kansa ko an yi declaration din sa cewa to wani dai shikenan ya zama sahabi dai shi ma da yau, irin adadin da ake bukata na ibada shi ma ya cika, to kaga ba yau ibada bane ba, zabi ne na ubangiji. Shine Abdullah dan Umar ke cewa tsayiwa sa'a ɗaya da suka yi da annabi khairun minad dunya wa ma fiha, tafi duniya da abin da ke cikinta, tsayawa sa'a ɗaya tare da annabi suna masu imani da shi. To kuma sahabbai ba masu bi ba ne, ba suna yin daidai, suna yin kuskure, sai dai abin kallo shi ne daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa, kuma kuskuren da suka yi Allah ya ba da labarin ya gafarta musu. An gane ko? Don ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi, kaga almuhajirun kenan, wallazina awaw wa nasaru, kaga al-ansar kenan, sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan, sai da daga Allah yace wannan sune mummunan gaske, duk wanda ba su ba imanin sa ila wa qala ne, ila ya tabbata ila bai tabbata ba, amma dan san ulaika humul mu'minuna haqqan, sai ce ko mai a karshe lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kaga maghfira ba a cewa maghfira sai idza sabaqaha al-ma'asi, an samu zunubai to amma yanzu an yi mai an gafarta, to kaga yanzu koda wani zai hikaito wani laifi da wani sahabi yayi kuma ya zagi wannan sahabin sanadiyar wannan laifin, to yanzu akwai laifin bayan aya ta ce lahum maghfiratun, kar wani ya ce maka an shafe ayar sai ka ce ka'ida ta an-nasikh wal mansukh cikin al-qur'ani shine anna an-naskha la yadkhulu fil akhbar wa innama yadkhulu fil ahkam, an-naskh la yadkhulu fi al-akhbar walakinama yadkhulu fi al-ahkam, an-naskh yana shiga cikin me hukunce-hukunce ba cikin labarai ba, don labari idan ka bayar da labari kuma daga baya ka zo ka ce ba haka bane ka shafe labarin ya zama me kai kenan kariya ke. Yanzu a ce Allah ya ba da labarin lalle mun turo annabi Nuhu, inna arsalna nuhan ila qaumihi, wannan hukunci ne ko labari? To sai wata aya ta zo ta ce a ma arsalallahu nuhan ila qaumihi, a ce an samu nasiful maso. To Allah ya ce wal mu'minun ayati ulaika humul mu'minun haqqa, kaga ya ce sun yi me, sun yi imani kuma na gaske, daga ba sai zai ce a ba su yi imani ba, ya zo mai ya zama warware kai kenan, don haka annaskh ba ya shiga cikin al-akhbar, ma'ana ko da wani zai zo ce ma na yadda da wannan ayoyin amma an shafe su ai ka sa al-qur'ani ko annaskhul mansukh, sai ka ce na yadda amma annaskhul mansukh cikin komai da komai yake shiga ko cikin wata nahiya muayyana, cikin wata juz'iyya muayyana wahiya al-ahkam, Allah zai shar'anta hukunci daga baya kuma ya goge wannan hukuncin ya musanya shi da wani, dan babu hukunci ya tawo banda babin labari. Da can iddar mace idan mijinta ya mutu shekara daya, wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawla ghayra ikhraj, daga ba sai Allah ya goge shekara daya mai da ita wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa hadha nasbun wa hadha mansukh li'annahu hukm min al-ahkam la khabru min al-akhbar ina fatan kun fahimta ulaika hum mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun kaga Allah ce ya gafarta ma'ana koda sun yi laifi dai Allah kuma ya ce ya gafarta to kuma ayoyin da suke magana akan gafarta zanuban sahabbai suna da yawa ko ya zanto mutum yayi laifin an yi masa haddi nassin hadisi cikin Bukhari na Ubada ibn Samit ya nuna dukkan wanda ya aikata wata kaba'ira sai aka masa haddi to wannan kaba'iran ta kankare masa wannan haddin ya kankare masa wannan laifin na kaba'ira al-hududu kaffarat a wani hadisin daban wanda ba na Bukhari ba manzo Allah ya ce al-hududu kaffarat ma'iz da ya zina aka jefe shi shikenan wannan jefewar ta kankare me ta kankare zunubin ghamidiyya da ta zina aka jefe ta wannan jefewar ta kankare me zunubi shi yasa da manzo Allah ta shi zai mutu sallah Umar ce a to salli alaiha wa qad zanat sai manzo Allah ce laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'athum sai tuban da za a raba gida 70 cikin gidajen mutanen Madina da duk ta ake su ina fata an fahimta to kaga kenan kafara ta kankare kuma Allah ya ce ya gafarta ko mutum ya zanto ga laifin yayi amma yana da rinjayen aikin alkhairi wannan kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika zikra lizakiri ko kuma shi kansa yayi tuba tawbatan nasuha wannan ko a yau jiya da shekaran jiya kai zuna ka sha giya kai fashi kai sata a yau sai ka zo kai tuba tawbatan nasuha to Allah ya ce asarabukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya kai kanka in kai wannan an yafe ma sai sahabi yayi wannan ya tuba ki yafe masa kafi shi mutsi kenan ma'ana dai Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarijus Salikin ya kawo ababan da ake kankare zunubai da su abu guda 12 waɗannan da lissafa suna ciki sauran sai ku koma ku duba wanda duk ana kankare zunubi a sanadiyar su da haka ana rike sahabi da laifin da ya kuma ka zage shi ko ma ka kai ka kafirta shi to wannan alama ce ta bid'a shi yasa ahlus sunna ne daga cikin aqidar su zargin sahabi alama ce ta bid'a yabansa kuma alama ce ta sunna kushe sahabi alama ce ta bid'a yabansa alama ce kuma ta me ta sunna ya kamata ku rike wannan a matsayin ka'ida to daga nan sai ahlul bait su wane ne ahlul bait waɗansu malamai sukan takaice lafazin ahlul bait idan an ce manhum ahlul bait su ce su ne kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim waɗansu kuma sukan ɗan faɗaɗa sai su ce ahlul bait azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim to idan ka faɗa haka ka gama kowa da kowa azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan sune wa ahlul bait azwajun nabiyyi matan annabi kaga nan Khadija na ciki matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura 11 duk suna ciki 9 da ya bari a karkashin igiyar aure duk suna ciki an gane ko azwajun nabiyyi matan annabi wa dhurriyyatuhu sai dhurriyyarsa to annabi kuma ƴaƴansa da ya haifa guda 7 ne an gane ko guda 3 maza guda 4 mata cikin ƴaƴan nan guda 7 ƴaƴa 6 dunna na Khadija ta haife su da Abdullahi da Al-Qasim da Ummu Kulsum da Rukayya da Zainab da Fatima no kenan ba shi da ba cikon na 7 shine Ibrahim wanda ku yangasa Maryatul Qibtiyya ta haife shi to kaga waɗannan su ne zuriya na annabi kenan ƴaƴansa to da ƴaƴan ƴaƴansu kaga har zuwa yau idan an samu kai irin gidan Fatima ne ko irin gidan Zainab ko irin gidan wani cikin ƴaƴan annabi to shikenan ka zama kana cikin ahlul bait kenan ka zama cikin zurriyar annabi kenan ko yau muka bi igiyar tarihi muka tsara haka kake kai kana dangantuwa zuwa gidan nana Fatima to kuma tarihi ya nuna mana cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam galibi duk sun mutu ma suna yara da Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim mazan duk sun mutu suna ne yara kanana Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum duk sun yi aure Ruqayya da Ummu Kulsum ni dai ban san ƴaƴan su ba Zainab ta haihu amma kuma ƴar ta mutu tun annabi na da rai Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da Hassan da Hussein da Muhsin da Ummu Kulsum da kuma Zainab kaga Ummu Kulsum annabi da ƴaƴa Ummu Kulsum sannan Fatima ƴarsa kuma ta haifi ƴaƴa ita ma an sa mata suna Ummu Kulsum sannan Zainab annabi da ƴaƴa Zainab sannan kuma Fatima da ta haifi ƴaƴa cikin ƴaƴanta an sa mata suna Zainab waɗannan sune ƴaƴanta guda biyar ina fata an fahimta to idan yau an samu kana dangantuwa zuwa gidan nan na Fatima kai jikan Hassan ne ko Hussein ko Muhsin ko waɗanda aka ambata to kaga ka zama cikin kai ma kana cikin adalci kaga azwajin nabi wa zurriyatu sai kuma muka ce kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim dukkan wani musulmi namiji ko mace cikin banu hashim to shi wane ne hashim shi hashim shine mahaifin Abdul Muttalib kuma hakikanin sunansa shine Shayba shine sunansa amma Abdul Muttalib wannan sa masa aka yi daga baya idan ka karanta littafai na sira zaka ishe cewa shi Hashim yana da dan uwa mai suna Al-Muttalib ba Abdul Muttalib ba Al-Muttalib da Hashim da Al-Muttalib dukkan su ayen Abdul Manaf ne ina ba da an fahimta to shi Hashim din nan lokacin da ya haifi Shayba mahaifiyarsa yar Madina ce dan haka sai aka kai shi can riko ya dan girma a can har ya dan tashi yayi wayo daga baya shi baban yana son ya dawo da shi dan shi kadai ne ɗansa a wannan lokaci ko kuma koda na wanda ina da waɗansu ya yanzu sun mutu amma kara ta sa yake zuwa ya ɗauko shi sai wannan ɗan uwansa mai suna mai Al-Muttalib ya tafi Madina ya je ya ɗauko shi ya goyo shi a bayan raƙumi ya taho da shi to da yake a wannan lokaci an riga an san akwai al'adar cinikayyar bayi kuma Shayba ba a san shi ba a cikin Makka tun da tun yana yaro yana wajen ƴan uwansa lokacin da Al-Muttalib ya shigo gari tare da Shayba a goye a bayansa a kan raƙumi daga nesa aka ce haza Muttalib sai aka ce waye wannan abansu sai aka ce yake labawa ne ya sayo sai suka ce idan haza Muttalibun wa haza abduhu tun daga wannan lokaci sai aka ce masa ne Abdul Muttalib su ko ba su san ba dan uwansa ne Hashim to daga nan sai ba ya samu wannan suna Abdul Muttalib kuma sai ya bi shi akan haka to kuma Abdul Muttalib kun san shine mahaifin Abdullahi wato baban Annabi kuma shine mahaifin Abu Talib baban Aliyu kuma shine mahaifin Hamza Sayyidu Shuhada kuma shine mahaifin Al-Abbas baban Abdullahi dan Abbas kuma shine mahaifin Al-Haris kuma shine mahaifin Safiya kaga dukkan waɗannan ƴaƴansa ne ina fata an fahimta ƴaƴa ne nawa na Abdul Muttalib wanda hakikanin sunansa shine mai Shayba to da haka idan mutane suka ce maka Banu Hashim suna nufin wannan tsatsan na Shayba ƴaƴan Abdul Muttalib sune dai mai Banu Hashim wanda annabin na cikin su da kanshi Aliyu yana ciki Abdullahi dan Abbas na ciki wane ne yana ciki dukkan wani musulmi da idan an bi tarihi yau yana shiga cikin nan gurin to ya zama kenan yana cikin mai Ahlul Bait ashe kenan kun ga kalmar Ahlul Bait tana da fadi a wurin Ahlus Sunna sama da kanun Ahlul Bait a wurin ƴan Shi'a dan su ƴan Shi'a a wurinsu matan Annabi ba Ahlul Bait bane ba sam sun cire su shi yasa ma suke zagin su suke la'anta su dan tabewa da hazara amma su suwaye Ahlul Bait ba fa yayan Fatima gaba ɗaya ba ka taba jin dan Shi'a yana bayanin falalar Muhsin ko Ummu Kulsum ko Zainab sai Hassan da Hussein kuma da tafiya ta tafiya Hassan din ma fa karo ne a wurin ƴan Shi'a duk inda wani ɗakin ibada yake ka san shi a basa gina masallaci sai ɗakin ibada. Kaga ɗakin ibada ko ko na Yahudu ne sunan shi dai mai ɗakin ibada. Su basa gina masallaci sai dai abinda suke kira al-Husainiyat. Wato ɗakunan da ake taruwa a yi kuka don tunawa da Sayyidina Husaini. Sai ya zanto gaba ɗaya wala'insu akan Husaini ɗin yake. Ko da ƙasa da suke ɗauka suna tafiya da ita a ko'ina in za su yi sallah mutum ya sujjada goshinsa a kai, suna itiƙadin ƙasa ce ta Karbala inda aka kashe Husaini. Kuma shi yasa suke ɗauki ranar mutuwarsa a ranar makoki duk lokacin da 10 ga wata ta zo a ranar Ashura. Yan shi'a suke taruka da muzahara da zanga-zanga su sa baƙaƙen kaya su ɗauko makara. A nan da ba a karanci shi'a ba aka santa, sai ake ɗauka kamar wato irin 'yan mutuwa taho na shirya ne, don haka ma suna yawo da makara don in wani ya mutu su ɗauke shi. Su ko ba haka bane aƙida shi'a, don su aƙida shi'a ba ma jihadi balantana wani zai mutu. Me suke itikadi? Wannan katakon da suka yi da wannan makarar da suka yi, so ake ka halarto a zuciyarka ga makarar Sayyidina Husaini dan an ɗauko za a makabarta da ita, dan ka tuno wa kanka ranar mutuwarsa ka yi bakin ciki. Kowa ya sa bakaƙen kaya, kar wanda ya yi kwalliya, kar wanda ya yi ado, kowa ya mutu cikin bakin ciki, ya riƙa dukan ƙirjinsa yana kuka. In ma ya samu dama ya samu wata sarƙa ya riƙa bugawa a jikinsa, ko ya samu wani kwagiri ya fasa kansa jini ya fita, ko ya samu reza ya yanka nan ya tsaga wani wuri ya yi kace-kace da jini don tunawa da Husaini. Wannan duk ibada ce a wurin soyayya da ake samun lada da ita. Inda abun ya yi mana nisa a yanzu a sakamakon zuwan tauraron dan adam satellite, duk lokacin da aka nuno shi'a na Iran ko na Iraki suna yawo a ranar Ashura, za ka gansu suna tafiya suna kuka suna buga kirji haka, suna ɗaukan sarƙa mutum ya buga jikinsa, kaga yaro ɗan ƙanƙani an tsaga masa nan jini na zuba. To su wannan ita ce ibada. Kaga wannan maguzanci ne, ba ya da alaƙa da addinin musulunci. Domin in ka tambayi duk mai hankali musulmi, ka ce da Sayyidina Husaini da babansa Aliyu wanne yafi wani falala? Ya kamata ya ce maka me? Babansa Aliyu. To me yasa ranar Aliyu din ba a yi wannan makokin ba sai ranar Husaini? Sannan da Sayyidina Husaini da kakansa Annabi wanne yafi falala? Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan me yasa ranar da Annabi ya mutu din ba a ɗarke wannan ranar ba a matsayin ranar makoki irin yadda aka yi wa Husaini? Ina fata an fahimta. To amma kaga wannan duk yana buƙatar, shi yasa yake da muhimmanci ɗaliban ilimi musamman matasa, wato na farko karanta aqida ta ahlus sunna din a san ya take, na biyu karanta aqidar kishiyar ahlus sunna saboda mayar da martani idan an zo fagen tattaunawa. Amma shi suna yawo suna ribatan mutane, amma da mutum ya san aqida su zai ga tsabagen maguzanci ne na farisa aka ɗauko aka sa cikin addinin musulunci, ba da alaƙa da addinin musulunci. Amma za ga mutane suna zaune da su, ana auratayya da su, ana komai da komai da su, wanda duk wannan bai kamata a yi da su ba, dan ba su da alaƙa da addinin musulunci. In mutum ya san hakikanin shi'a, sai dai akwai jahilan da suke ruɗuwa da abin da ake kira al-thawra al-khumainiyya, revolution ɗin da Khomeini ya yi, su wannan shi ne yake birge su, amma ba su san haƙa'iq hakikanin al'amura na aƙidun shi'a ba. To kaga wannan za a ba su uzuri saboda rashin karatunsu. Allah sa mun gane. Da haka dai a jumlace, idan mun ce ahlul baiti kamar yadda na faɗa muku, shine matan Annabi da zuriyarsa da kowa, dukkan musulmi ko musulma da ke dangantuwa zuwa gawa gidan Banu Hashim. Ina jin mun riga mun fahimci ahlul baiti. To kuma su ahlul baiti haƙƙinsu a kanmu shine wajibi ne mu shigar da su salati lokacin da muke wa Annabi salati, mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kuma wajibi ne mai girmama su saboda kusancinsu da Annabi, sama da girmamawa da za mu yi wa mutanen wani gida. Mu girmama zuriyar gidan Annabi sama da yadda za mu girmama mutanen wani gida. In ga wani family ana girmama su don su family din gidan wani ne, to lallai family din gidan Annabi su suka fi cancanta a girmama su sama da kowa a duniya. Kuma ya kamata ku sani, wannan yana da muhimmanci, cewa babu wata gaba da juna tsakanin Ahlul Bait da sauran sahabbai. Duk abin da 'yan Shia za su kawo su ce ai an kwacewa Fatima gadonta, Abubakar da Umar sun zalunce ta sun hana ta gado, a'a sun kwace shugabanci daga hannun Ali bin Abi Talib, duk magana ce ƙarairayi ba su da asali cikin addini. Su suna hikaito labarai ne na ƙarya na cewa sauran sahabbai suna yi wa Ahlul Baiti kallon hadarin kaji, suna raina su, wanda wannan ƙarya ne. Rashin fahimtar juna da aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib irin ta ce wanda za a iya samu tsakanin Abu Bakar din da Aliyu, ko tsakanin Umar da Abu Bakar, ko tsakanin Usman da Abu Bakar, ko tsakanin kowa da kowa. Ba an samu rashin fahimta juna ba tsakanin Abu Bakar da Umar a gaban Annabi har sai da aya ta sauka? Aka ja hankalinsu? To ballantana kuma da an samu tsakanin Ali bin Abi Talib sai ya nuna gaba da juna? A cikin mu nan gurin ba a iya samun rashin fahimtar juna, ko da a wannan wajen wannan karatun wani ya ce wani ya kare shi wani ya taka shi, amma wannan sai haifar da gaba kuma? A gidanka kai da matarka sai ku yi ni biyu ni uku kuna cikin zaman ɗaci, kuma wata rana daga baya ya zo ya wuce, kai da ɗanka, kai da makocinka, kai da mahaifinka, kai da abokinka, kuma ya zo ya wuce, wannan sai zama gaba? To su Shi'a da sun samu wata irin kissa, wani ya yi wani kaza, sai su gina wannan abu. Kaga sukan ribaci cewa ai Aliyu ya kiwa Abu Bakar mubaya'a dan saboda me? A dan ya ga Abu Bakar ya masa kwatan shugabanci ne, wanda shi Aliyu ya kareta su akan haka. An tambaye Aliyu, me yasa kai jinkirin mubaya'a har tsawon wata hudu ko na makamancin haka? Yace na fi kowa sanin Abu Bakar ne yafi cancanta ya zama shugaba bayan Annabi ya bar duniya, amma a gani na ina da matsayin da lokacin da za a yi mubaya'a a yanke shawarar ina cikin wanda sun cancanta a kirawo su. Da ba a kirawo ne ba sai na ji ba daɗi, da haka sai na kawar da kai, amma ba gaba nake da shi ba. Ya zo a gaban jama'a a taro ya yi masa mubaya'a don kowa ya gani ya kawar wa mutane shakku, amma har yanzu 'yan Shi'a sai su zagi Abu Bakar kan Aliyu, wanda shi kuma ya riga ya yi mubaya'a. Ina fatan kun fahimta. To duk waɗannan ababai dai, karantar tarihi na musulunci da tarihi ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na Shi'anci da sauransu yana da muhimmanci don mu ta gane, kuma inda akwai gaba a tsakaninsu. Hadisin da yake tabbatar da falalar Ali bin Abi Talib, wanda manzon Allah ya ce gobe zan bayar da tuta ga wani mutum yana son Allah da manzansa, Allah da manzansa suna son su, sahabbai suka yi sammako kowa yana fatan a bashi wannan tutar. Da manzon Allah ya fito ya kalli duk jama'a gaba ɗaya sai ya ce aina Ali bin Abi Talib. Shi kuma lokacin ma yana fama da dundumi da ciwon ido bai zo wajen ba. Annabi ya ce aje a zo da shi, aka zo da shi ya bashi tutar. A cikin hadisai na falalar Ali wannan na cikin ma bai fi kowanne ba. Waya ruwaito wannan hadisin? Ba wani ne cikin Ahlul Bayt ya ruwaito shi ba, Salma ibn al-Akwa shi ya ruwaito wannan hadisin. Inda akwai gaba tsakaninsu da Aliyu ba sai koyi hadisin ba? Da sai koyi ba zai san shi. Sannan inda akwai gaba tsakanin Ali bin Abi Talib da Umar ɗan Khattab, ai Umar ɗan Khattab ya zo ya nemi auren Ummu Kulsum da muka faɗa, har gidan Fatima, kuma Aliyu ya bashi, kuma har suka haihu. Shi kuma Umar ɗan Khattab ya ce ba wai damuwa ne da aure ba, amma na ji hadisin Annabi na cewa kowace dangantaka a ranar tashin kiyama za ta yanke. Dangantaka ta ce kadai ba za ta yanke ba, dangantakar gidan Annabta ce ba ta yankewa. Umar ya ce sai na so in yi aure a gidan da dangantaka ba ta yankewa. Don haka sai ne bi Ummu Kulsum, Ali kuma ba shi aurenta, kuma har suka haihu tare. Kwace ya yi masa, ya mayar da ita sadaka ko aure da sadaki da shaidu da waliyi. Amma duk 'yan Shi'a sai su fake sai su shiga waɗansu wurare don saboda sun san ba ma karanta irin waɗannan tarihan yadda ya kamata, wanda yana da kyau. Ina jaddada kira ga Ahlus Sunna wajen wannan. Ina jin da wannan ya fayyace mana suwaye sahabbai, suwaye Ahlul Bayt. Hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa aqulu fil qurani wa aqulu fil qurani ma ja'at bihi آياته فهو القديم المنزل يتي وأقول في القرآن لفظ القول سكتي شيني دك اللفظي وانديك نون معنا دك اللفظي وانديك نون معنا شيني اكي كده بسنامي القول أما لفظ القول كم ونلوكة أكم فديش على ربسي أنا نفن الاعتقاد أكيد الزوشي وأقول في القرآن يانا نفهم وأعتقد في القرآن أكيدا تاغمد القرآن شين ما جاءت به آياته أبند آيوين سسكر سسكر تبتر إتتي أكيدا تا أنا ميك سوي تي يانا سوي تي نبن يدد أكيدا موتزلا وابا سو موتزلا واسنا تشوى القرآن مخلوق قرآن حلتا سأكي يدا أكا حلتيكا أكا حلتيني توكا القرآن هو مخلوق لي shi kuma Ibn Taymiyyah ya ce a'a, ni aqida ta game da alqur'ani shine abin da ayoyin alqur'anin suka bayyana. Ayoyin alqur'ani sun nuna shi halitta ne ko sun nuna shi zancen Allah ne? Sun nuna zancen Allah ne. Allah ce innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun, qur'an abin karantawa. Sannan Allah ce afatadmauna an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi, kaga kalamullahi ne ba khalqun min khalqillahi ba, bal huwa kalamullah. أفتدمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه ومن بعد ما أكلوه وهم يعلمون هكذا يقول وهم يعلمون ونرى أبا وهم يأكلون كرين زيان فدا بند وددوفا تلقيني وهم يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون kaga nan gurin alquran kalamullah wannan shine abinda ayatuhu suka bayyana ayoyin alquran suka bayyana shine wa aqulu fil quran ma ja'at bihi ayatu kun gane fa huwa alqadim almunzalu shi alquran shine alqadim wato littafin da yake baya da farko domin tunda alqurani zance ne na Allah to zancen Allah kuma baya da farko irin yadda shi Allah din ba da farko tunda zancen Allah sifa ne cikin sifofinsa an gane ko wanda kuma sifa ta zance sifa ce zatiya duk da cewa takan zanto kuma fi'iliya ma'ana Allah madaukakin sarki ya takallamu kaifa kan wa mataka wa matasha kaifa sha wa matasha subhanahu wa ta'ala wato alqur'ani sifa ce ta Allah wanda kuma shi Allah baya da farko haka sifar sa ma ba ta da farko shine yake nufi da alqadimu almunzalu wanda kuma saukar da shi aka yi ta hanyar malaika jibril inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin an gane ko inna kunna munzirin littafi ne saukakke sannan littafi ne wanda baya da farko ma'ana da yake alqadim abinda yake so ya ce ghairu makhluq ba halittarsa aka yi ba kamar yadda mu'tazila suke cewa qur'ani halitta ne da haka ahlus sunna suka tabbatar duk wanda ya ce alqur'ani halitta ne to ya kafirta dan ya saba abinda ayoyin alqur'ani suka tabbatar wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala sirazul awwalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول يتي وأقول قال الله كلا أبين نكي فدا أبين ديكي نفدا أقول أنا ينا نفن أستدل وأقول مستدلا إنا فدا يا عند ذن كف حجة قال الله ألا تعالى يتي كأقولنا علامة أهل السنة كنن كف حجة دمي كف حجة للقرآن جل جلاله والمصطفى سننكم قال المصطفى الهادي من شريه سوا شيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم المصطفى شيني من ذا الله الهادي كما دي صفة لتاش ولا أتأول نبانا ينتاويلي أبين دا آير القرآن تكاو حديث من ذا الله يكاو هكذا مفتشي هكذا يسد شيوة الأمة باتر التاويلي با شيني ولا أتأول فأنا يا أموة kalmar tawili kalma ce wadda take da ma'ana ada da kuma ma'ana a ƙarshen zamani idan an ce ada ana nufin a lokacin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'in al-qurun al-mufaddala idan an ce kuma inda al-muta'akhirin a wurin mutanen ƙarshe ana nufin abin da biyo bayan waɗancan ƙarni guda uku mafiya falala da daukaka kun gane ai su ada sai idan sun ce at-ta'wil daidai yake da kalmar at-tafsir da haka tawili a wurin su ba abin zargi bane dan kalmar ta'wil tana nufin me at-tafsir wannan shine ake fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi inda yake addu'a ga Abdullahi dan Abbas yace Allahumma faqihu bid-din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi hukunce-hukuncen addini sannan ka sanar da shi tawili ma'ana ka sanar da shi me fassarar al-Qur'ani at-ta'wil shine at-tafsir kuma shi Ibn Jarir Tabari yake nufi a cikin tafsirinsa ga wanda yake karanta littafin tafsirin Ibn Jarir Tabari wato Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an wanda shine mafi girman littafin tafsiri ko mafi ingancin littafin tafsiri mai shi yana cikin malamai kodama ya mutu a shekara ta 310 idan ban manta ba Ibn Jarir Tabari babban malami ne kuma tafsirinsa wato mawsu'a ce wato ya tattaro duk abin da dalibin ilimi ke bukata wajen tafsiri na farko fassarar qur'ani da alqur'ani na biyu fassarar alqur'ani da hadisi na uku fassarar alqur'ani bi aqwalis sahaba na hudu bayanul lugha na biyar bayanin fiqh da bayanin balaga da komai ya tara a cikin tafsirin sa gaskiya. Jami'a ce guda ta tafsiri a wuri daya. Jami'ul bayan an ta'wil ayatul Qur'an. To za ka duk lokacin da yazo fassara aya sai ta al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kaza wa kaza. Magana dangane da ta'wili qawlihi ta'ala yana nufin me? Tafsiri qawlihi ta'ala. To wannan shine ta'wil inda salaf. Idan sun ce at-ta'wil kalimatun muradifatun li kalimati at-tafsir. Kalma ce da ma'anarsa ɗaya da kalmar tafsir. Sannan suka ce at-ta'wil su salaf suna nufin makomar abu. Dan Allah ya ce yawma yati ta'wiluhu. Ranan da makomar abin za ta zo ko fassarar abin za ta zo. Idan Allah ya bada labarin aljanna ga mai kaza, to fassarar wannan abin shine shiga aljannan ga wannan mutumin. Idan Allah ya bada labarin wuta game da mai kaza, to fassarar wannan ayar shiga wutar shine yawma yati ta'wiluhu. Ranan da fassarar za ta zo, ai ma'alu shay ma yaqulu ilayhi shay. To amma a wurin almutaakhirun idan sun ce tawili su suna nufin wani abu daban. An gane ku? Abinda suke nufi idan sun ce tawili suna nufi sarful lafzi an zahirihi almutabadari minhu ila muhtamalin marjuh li dalilin yadullu ala zalika. Ko idan ka so ka takaice kawai sai ka ce hamlul lafzi ala ma'anahu almarjuh, fassara lafazi da ma'anar da ba ita ke da rinjaye a cikinsa ba. Wato lafazi yana ɗaukar ma'ana guda biyu, ga ma'ana ta kusa ga ta nesa. To idan ka fassara shi da ma'ana ta nesa ka yi me kenan? Tawili. Dan kamata yi ka fassara shi da ma'anar me? Ma'anar kusa. Da zaran ka fassara shi da ma'ana ta nesa to ka yi tawili. Ah, kamar yanzu ka yi alwala ne ka taho nufin ka zo nan masallaci. Sai wani ce ina za ka, sai ka ce gida zan yi. Shi kenan. Yace to bari in zo mata fita ne. Sai ya biyo ka ga kawai ka zo masallaci ka kwaɓe ta kalma ka shiga. Ka yi tahiyatul masjid ka zauna. Sai kai bawan Allah kai da tabbata ina za ka ce gida, kuma sai ka zo masallaci sai ah to masallaci din ba gida bane ba. Ai Allah ya ambaci masallaci da sunan gida. Fi buyutin azinallahu an turfa'a. To kaga nan gurin lafazin bait wata ma'ana ce tafi nisa, idan an ambaci bait wace ce tafi nisa wace tafi kusa tsakanin mufassara shi da gida da mufassara shi da masallaci? Masallaci tafi nisa, gida tafi kusa. Ina fata an fahimta. To daga zaran kai wannan ka kai tawili ke. Ina fata an fahimta. Ko kuma kai ne kai rantsuwa ka ce wallahi yau tunda na fito ba zan shiga gida ba har sai rana ta fadi. Shikenan sai lokacin sallah azhar ya kai sallah sai ka zo ka shiga masallaci, sai wani same ka sai Allah ya kama ka. Shikenan sai kai kafara, kai ka rantsa kace ba kai ba gida sai rana ta fadi. To gashi ka shigo masallaci ko masallaci sunan ki gida da nasin Qur'ani, da haka kafara ta kafa ka. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat. Ya karanta muka ayar kafara. Yace a wannan tawili kai mun kana son kai mun ilzami ne da tawili. Ina fata an fahimta. Ma'ana dai ka ɗauki lafazi ka bashi wata ma'ana manisanciya, to wannan ya zama tawili kenan, a madadin bashi ma'ana ta kusa. To shi yasa ga ka'ida tawili da wannan ma'anar ta biyu ba a yin sa sai da kwakwaran dalili. Sai malamai suka kasance kashi uku. Idan kai tawili da kwakwaran dalili to tawilin ka ya zama tawili karbabbe. Idan kai tawili da rarraunan dalili tawili ya zama tawili ba karbabbe ba. Idan kai tawili ba tare da kowane dalili ba, ko mai karfi ko mara karfi, to ya zama wasa kake da nassan Alkur'ani amma ba ma tawili bane ba. Kaga haka su kashi nawa? Kashi uku. Idan kai tawili idan kana da dalili mai karfi da yake nuna haka, to wannan tawilin ka ya zama shine at-ta'wil as-sahih, ko su ce at-ta'wil al-maqbul, ko su ce at-ta'wil al-qarib. Duk abin da ka faɗa cikin guda biyun nan, ko as-sahih ko al-qarib ko al-maqbul, da an yadda suna kwatanta wannan da faɗin Annabi da yace al-jaru ahaqqu bi saqabihi, al-jaru ahaqqu bi saqabihi, wato makwabci shi ya fi cancantar tallata masa hajar gida ko floti. Makwabcinka shi ya fi cancantar ka tallata masa hajar ka ta gidanka da zaka sayar ko plotin ka. To idan muka dauki lafazin aljar makwabci, wane ne makwabci? Na damanka da gidanka yake kusa da shi, da na hagun ɗinka da gidanka yake kusa da shi, da na gaba da na baya duk suna cikin makwabta ko basa ciki. Sannan banda ma gidan da ke bi ma wanda kuke katanga ɗaya, na gabansa shi ma in ka je gari ka za ka ce wane makwabci na, za a kare ta ga duk makwabci ne. To a nan gurin sai a ce ba za ka sayar da floating ka ba sai in ka tallata wa duk waɗannan wanda kalmar makwabci za ta hau kansu sun ce ba sa so, sannan ka tallata wa na nesa. Shine malamai suka ce kaga anan abinda manzon Allah ke nufi da aljaru shine almusharik, laysa kullu jarin wa innama aljaru almusharik. Me suke nufi da aljaru almusharik? Makwabcin da kuka hada kudi kai da shi, kuka sai floti 100 by 100, kaga 50 naka ne, 50 kuma nashi. To amma kun sai floti ba ku riga kun raba ba, kai kuma kana son ka sayar da ɗaya daga ciki, to a nan gurin ba shi halatta ka sayar da naka har sai ka nemi izininsa. Makwabcin da kuka yi tarayya wajen sayan gona ɗaya ko floti ɗaya ba ku riga kun raba ba, suna haɗe, an san wannan gurin mallakar ku ne ku biyu, to ba shi halatta ka sayar da naka rabon haka kawai ka je ka ɗauko mai awo a zuwa auna, sai ka zaɓi nan ka ce ni nan na ɗauka, da haka na bar mishi nan gurin bari in sayar da nan. Kawai wata rana sai ga an zo ana yanka tanga a tsakiya, ya zuna tambayar wani ce me yasa kake ce ai wane ya sayar min da nashi? To wannan bai halatta ba. Saboda me yasa suka ce wannan ake nufi? Ba dukkan makwabci ake nufi ba, sai wanda kuka yi tarayya wajen sayan abu. Saboda manzon Allah ya faɗa a cikin wani abin nan, a cikin wani hadisin yace idza duribatul hudud wa surifatit turuq fala shuf'a, yace idan an riga an sanya iyaka an fitar da haddi, wannan ya san wannan nashi ne, wannan ya san wannan nashi ne, to makwabcin ka ba yadda haƙƙi yace bai halatta ka sayar da naka ba sai ka tambaye shi, don kun riga kun sa mai iyaka. Kowa ya zo ya san wannan nashi ne, kowa ya zo ya san wannan nashi ne, a nan kana da dama ka sayar ko da bai sani ba, ko baka yi sabo ba, kawai sai dai ana mutunci ka ce wani fa ina son zan sayar da wajena, ko kana da sha'awa, amma hakan ba dole ba ne. Amma yayin da kuka sai gida ɗaya ba a riga an raba ba, float ɗaya ba a riga an raba ba, gona ɗaya ba a riga an raba ba, to wannan ba shi halatta ka sayar da naka sai mai, sai ya yarda. Idan yace ni ban yarda ba, to ba za ka sayar ba. Sai ka ce to in baka yarda ba, to kaga yanzu sai a raba, kowa ya ɗauki nashi, ku yi yarjejeniya ne a kai ga naka shi ga nashi. To daga lokacin da kuka sanya iyaka ko rami kuka yi a tsakiya, an gane naka an gane nashi, to lokacin kuma ya halatta ka sayar ba sai ka tambaye shi. Kun ga ashe mukan fahimci hadisan waɗannan bayar da suke ba. A yanzu ku za ka ina da gida, in na sayar makwabci na bai sani ba, sai ya ɗauka na yi wata kaba'ira daga cikin kaba'irin zunubi. Ko ina da gona na sayar bai sani ba, mutunci ne kan ya kamata ya sani. Amma inda zan yi ganganci in sayar ba da yansa zai ba wata, ban saba Allah ba, ban saba manzon Allah ba, tunda an yi mai iyaka da hurumi a tsakani. To kun ga anan mahallu shahid, fassara aljar a cikin wannan hadisi da cewa ana nufin almusharik. Shin an fassara lafazin da ma'anarsa ta kusa ko ta nesa? Ma'anarsa ta nesa, kaga ya zama mai kenan, ya zama tawili. Amma tawili ne wanda yana da dalili. Me dalilin sa? Shine wancan hadisi ne idza duribatul hududu wa surifatit turuq fala shuf'a, wancan hadisin shine ya bamu hujjar yin wannan tawilin. Da ba wancan hadisin da kowane makwabci sai ka sanar da shi, amma tunda wancan hadisin yace a'a, abinda ake nufi da makwabci shine wanda kuka saya tare, ba kowane makwabci ba, to kaga anan gurin shikenan magana ta riga ta kare. Kaga tawili ne wannan wanda yake qarib, tawili makusanci. Ina fata an fahimta. Saboda mai? Saboda yana da dalili shi wanda ya tawila. Amma yanzu yan bid'a da suka zo suka ce ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa, a madadin sai istawa ana nufin ya daidaita, ala wartafa 'ala al-arsh, ya daukaka akan al-arshi, sai suka ce istaula ana nufin mulkin sa ya mamaye al-arsh. Fassara istawa da ma'ana ala wartafa, da kuma fassara istawa da ma'ana istaula, kaga ma'anoni guda biyu. Ayyuhuma aqrab wa ayyuhuma ab'ad, al-ma'na al-awwal aw al-thani, al-ma'na al-awwal أقرب والمعنى الثاني أبعد. كيف ما هكذا المعنى الأول هو الصحيح والمعنى الثاني غير صحيح معنى فاسد اما تاريخ هكا سيكا فسر آية دا وانا معنى فاسد يا دم وانا إلين تاويلي يا دم تاويلي مردود تاويلي نباعة كربسة يا دم تاويلي بعيد تاويلي مني سنتي يا دم تاويلي غير صحيح إنا فتاهم فهمتا تو كوبا لن تنام تيزو فسر آية با تاريخ كوان إلين دليلي با لا صحيح ولا ضعيف لا قريب ولا بعيد إلين يدعي سيئة سكتة إن الله يأمركم أن تذبهوا بقرة ana nufin Aisha ita ce bakara ku kama ta ku yanka ta to kaga wannan ya zama at-tala'ub bil Qur'an wasa da Qur'ani kenan wanda kafirci ne wannan kafirci ne kalala ta kai sirri yayin uwa wato tawili ya kasu kashi nawa kashi uku akwai at-ta'wil al-qarib akwai kuma at-ta'wil al-ba'id akwai kuma tawili bi ma'ana at-tala'ub bin nusus ash-shar'iyya at-ta'wil al-qarib idza kana ma'ahu dalil sahih التأويل البعيد إذا لم يكن معه دليل صحيح بل دليله باطل أو غير صحيح أو غير صريح التأويل وند أكي قراءة التلاعب شيني يعني إذا لم يكن معه لا دليل صحيح ولا دليل فاسد أغاني كو ياذومي ياذما التلاعب بكتاب الله تعالى تو دكا غاني ونن sayka dauki an bid'a gaba daya sai ka dora duk inda kaga tawilin dan bid'a ko dai tawili ba'id ne ko kuma at-tala'ub ne bi kitabillahi amma duk inda kaga an ce ahlus sunna sun yi tawili to tawili ne wanda yake me sahih to kai ma an kana son ka zama ahlus sunna sai ka zama tawilun sahih ba tawilun ba'id ba da zaran kai tawilun ba'id ya zama wannan ita ce tariqatul mubtadi'a fil istidlal an yu'awwilu tawilan ba'idan ina fatan kun fahimta yace وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها دكا آيوين صفوفي أمرها إنا بدانا دسو يد سكي كاقا باب تأويل كده يعني بلا تأويل سننكم ولا تشبيه ولا تكييف دك آية تبين الصفة تكين صفوفي الله زنفة ديت آية تكيبانا ونكر كتدم أنتا idan aka ce Allah ya daidaita zan ce ya daidaita bana cewa ai abinda ake nufi da daidaita mamayar mulki ina fata an fahimta idan Allah ya tabbatarwa kansa yana da hannu zan ce eh lalle Allah yana da hannu wanda ya dace da girman sa da kudurar sa amma bana cewa abinda ake nufi da hannu kudura idan aka ce Allah na da dama zan tabbatar da dama amma bana zuwa in ce abinda ake nufi da dama karfi dai in ka sufanta shi da dama ka kwatanta shi da halittu a'a umirruha ayoyin sufofi yadda suka zo haka zan gudanar da su hakan kama naqala tirazul awwal kama yadda mutan farko suka ruwaito lafazin at-tiraz bi kasrat ta tare da azai a karshe ana nufin an-naw' kama naqala an-naw'ul awwal min an-nas kuhum as-sahabatu wa tabi'un wa tabi'uhum bi ihsan at-tirazul awwal kenan yani al-jilul awwal generation din farko na musulunci aljilul farid fi tarikh kadaitaccen mutane a tarihi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda suka fada ni ma haka nake fada bana samar da wata sabuwar ma'ana cikin abinda ba haka suka fada ba kaga wannan shi ne mazhabin ahlus sunna wal jamaa abinda Allah madaukakin sarki tabbatarwa kansa sai ka tabbatar masa karkai tawili to anan gurin mujmal na ahlus sunna mujmal aqida na ahlus sunna wal jamaa a babin الأسماء والصفات يا إخوة نفر كودي أهل السنة والجماعة باسا تبتر وألّا سونا سيئن يا تبتر سكين قرآن يكو حديثي صحيح سنن باسا تبتر وألّا صفة سيئن تبتر سكين قرآن يكو حديثي صحيح كاد تنفر كوكينا دس سونا دبايا سكين القرآن بايا سكين حديثي صحيح باسا تبتر دكي أمتين أسماء الله الحسنى kaga Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mumin Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Aziz Al-Ghaffar Al-Muta'al Al-Qarib Al-Aziz Al-Hakim As-Sami' Al-Basir Al-Qawi Al-Matin duka wadannan sunaye ne sun tabbata cikin Al-Qur'ani da kuma hadisi sahihi Ar-Rafiq sunane sahihi Al-Jamil sunane sahihi Inna Allaha Jamilun Yuhibbul Jamal At-Tayyib suna ne sahihi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kaga duka wadannan sunaye ne suna cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala amma ar-rashid wannan ya tabbata ne cikin hadisi wanda yake da'ifi dan haka ar-rashid baya cikin asma Allah subhanahu wa ta'ala as-sabur ya tabbata ne cikin hadisi da'ifi da haka Allah madaukakin sarki baya daga cikin sunayensa As-Saburu, baya daga cikin sunayensa Ar-Rashid. Ina fata an fahimta. To balantana kuma kace Al-Qadim, wannan ba suna bane cikin sunayen Allah. As-Sani', wannan ba suna bane cikin sunayen Allah. Al-Baqi shi ma bai tabbata cikin hadisi sahihi ba, sunan ne cikin Aswallahul Husna ba. Ashe da ka'ida ba za ka tabbatar wa Allah ba suna sai wanda ya tabbata cikin Al-Qur'ani ko hadisi sahihi. Ku rike wannan a matsayin ka'ida, duk sunan da hadisi bai zo da shi ba sahihi, aya ba ta zo da shi ba, to ba suna bane ba. Kenan koda ka samu suna amma hadisin sa da'ifi ne, wannan bai zama sunar da cikin Aswallahul Husna ba. Ko wani mutum kawai ya zauna a gida ya iya larabci ya kero waɗansu sunaye ya ambata wa Allah su, sai mu ce ba a ijtihadi a babul asma'i was sifat illa ma da'a bihi an-nass, sai abin da nassi ya zo da shi. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci, ya kamata ku abin nan dinta. Sannan dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani mai girma, to zaka samu mutane sun kasu kashi uku ne. Kashi na farko al-muthbita bila ta'wil, kashi na biyu al-mushabbiha, kashi na uku al-mu'attila. Al-muthbita bila ta'wil, wanda suke tabbatarwa Allah sunayensa da sufofinsa ba tare da wani tawili ba, ba wata gargada, abinda Allah ya tabbatar za su tabbatar. Al-mushabbiha sune masu kamanta Allah da wani halitta. Idan an ce Allah yana da hannaye, sai su ce hannaye kamar nawa. Allah ya daidaita kamar daidaita ta akan al'arshi, ya daidaita akan al'arshi kamar daidaita ka ta akan kujera, ya yi kaza kamar kaza. To wannan ya zama kamanta Allah da bayi, wanda wannan kuma kafirci ne, dan Allah madaukakin sarki baya da kama da bayinsa. Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kashi na uku sune al-mu'attila. Al-mu'attila sune masu korewa, da sun ga sifar sai su korewa Allah, sai ai bai dace a sifanta Allah da kaza ba, dan haka wannan sifar ba haka bane. Ina fata an fahimta. To ahlus sunna wal jama'a sune al-muthbita, suna tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa, bila ta'wil, ba sa tawili, wala takyif, ba sa bayyana yaya siffar take, sun bar sanin kayfiyar gare shi. Sannan kuma bila tashbih, ba sa kamanta shi ko tamthil, ko kace tashbih ko kace tamthil, duk ma'anarsu daya. At-tashbih huwa at-tamthil wa at-tamthil huwa at-tashbih. Sai dai da yawa daga cikin ahlus sunna wal jama'a sun fi tabbatar da kore at-tamthil sama da at-tashbih, suka ce dan Al-Qur'ani ya kore al-misliya ne, yace laysa kamislihi shay, bai ce ba laysa kashabihi, yace kamislihi, nafiyul misliya kenan, ba shabaha ba. Duk dai ma'anarsu ɗaya ne ta fuskar lugar Larabci. Ina jin mun fahimci wannan a jumlace. Wa aruddu uhudataha ila nuqqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Wa aruddu uhudataha, lafazin uhudataha dhamirin yana koma zuwa ga me? Yana koma zuwa ga ayatu sifati. Yace wa aruddu uhudataha, su ayoyi na siffofi din ina mayar da nauyin ingantuwarsu ila nuqali, ha zuwa ga wanda suka ruwaito su. Abinda da yake so yace bana kawo hadisi kawai, in ce hadisi yace kaza sai na faɗi maruwaicin sa. Kar ka dauka kawai son zuciya ne da an jima ka dan kace qala rasulullahi, kai kira larabcin ka kace qala rasulullahi, kai bayanin wa ruwaito shi muji in ya inganta ko in bai inganta ba. Ila nuqali, ha zuwa ga marwayata. An nuqal kenan, jam'in naqil. An naqil huwa alladhi yanqulu riwayat wa yarwiha. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu, wa asunuha, kuma ina kare nassoshi din ko na Qur'ani ko na hadisi, an kulli ma yutakhayyalu, daga dukkan wani tunani mummuna wanda kawai mutum zai khayyala shi a zuciyarsa ya fassara Qur'ani da shi. Ni ba zan yarda da wannan ba. Abinda da yake so yace dabi'ata ita ce a aqidata, bana tabbatar da aqida sai wanda Qur'ani ko hadisi sahihi ya tabbatar. Wannan yake nufi da cewa qulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu. Sannan duk abinda na faɗa na aya ta Al-Qur'ani ko hadisi wanda ya nuna sifa cikin sifofi ko suna cikin sunaye, bana tawili, zan tabbatar da abin yadda yake. Shi yake nufi da yace wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala siradul awwalu. Sannan kuma duk abin da zan ce maka na hadisi, to zan ce ga inda yana cikin Bukhari ko cikin Muslim, sannan sahihi ne ya inganta aka fa hujja da shi. Kaga mazhabin ahlus sunna kenan, an gane ko? Shine cewa ardu uhdataha ila nuqaliha, nauyin ruwaito hadisin ba ni ne marwaci ba, dan na wuce lokacin riwaya, in qata asrul riwaya, lokacin da ni ne kenan, dan haka dole in mayar zuwa ga wanda suka ruwaito. Wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu, sannan dukkan wani tawili da aka wa aya ko hadisi mara kyau zan rushe shi in tabbatar da fassara mai kyau wanda aka samu daga mutan farko. Sai ce qubuhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu, lafazin qur'an yana nufin alqur'an, amma idan yace alqur'an to baitin zai kare, wazanin baitin zai kare, da zai ce qubuhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu, kaga baitin ya kare, amma qubuhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu. Kuma dama dai a larabci din kakan iya cewa alqur'an, kakan iya cewa kuma alqur'an, ya halatta a larabci. Har ma akwai qira'a ta al-Imam Ibn Kathir, duk inda lafazin Al-Qur'an ya zo a cikin Al-Qur'ani yana cewa Al-Qur'an. Yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan innahu laqur'anun karim yasin wal-Qur'anil hakim. Haka yake karanta a tushen duk Qur'ani, inda lafazin Qur'ani ya zo Qur'an yake karanta shi, kuma kaga kira'a ce saba'iyya mutawatira. Qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha istadalla, kir hasara ta tabbata ga dukkan wanda ya jefar da alqur'ani a bayansa, in ya tashi kafa hujja. Wa idha istadalla, in ya tashi kafa hujja, yaqulu qala al-akhtar, sai ta akhtal ya ce, abudin sai Allah ya ce, abin da ce manzo Allah ya ce. Wannan yana habaici ne ga waɗansu 'yan bid'a da suke inkarin wato ainihin sifa ta zance ta Ubangiji, kamar yanzu a sha'ira sun yadda Allah maɗaukakin sarki mai zance ne, kuma sun yadda cikin siffofin Allah akwai al-kalam, dan yana cikin siffofi guda bakwai da suke tabbatar ma Allah. To amma su a wurin su shi al-kalam din nan sifa ta Ubangiji, sifatun qadimatun qa'imatun bin nafsi, kaga wannan bid'a ce fa. Sifatun qadimatun zance ne mai kyau, sifa ce da dadda, ma'ana ba ta da farko. Yadda Allah yake baya da farko, haka sifar ma ba ta da farko. Amma sai suka ce qa'imatun bin nafsi, wato tana damfare da jikin Ubangiji da zatin Ubangiji, la tanfakku anhu. Da haka Qur'anin da ke hannunmu yanzu mai izu 60 mai aya 114, wanda zaka ce alif lam mim, mai sura 114, alif lam mim zalikal kitabu, duk su a wurinsu wannan rubutun ba alqur'ani ba ne, wani abu ne wanda yake wakiltar qur'ani. Shi qur'anin yana can tattare da Allah, baya rubuwa da shi. Kaga wannan bid'a ce, bid'a ce. To idan ka tambaye su sai su ce ai saboda shi zance wata ma'ana ce a cikin rai, ba ta iya bayyana a fili. Duk abin da ya bayyana a fili wakilinta ne, amma ba wannan sifar ba ce ba, ba wannan ma'anar ba ce ba. Kaga wannan bid'a ce. In sun tashi kafa hujja, sai su kafa hujja da baitin al-aqtal. Aqtal din nan wani mawaki ne, gashi Kirista kuma gashi dan giya. Kirista dan giya, Gaus ibn Ghiyas, cikakken dan giya. Shi ne yake cewa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Yace shi zance fa a cikin rai yake. Harshe kawai ya zama wakili ne na abin da ke cikin rai. Wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba, zance akan harshe yake, ba a cikin rai yake ba. Shi yasa wani malami da yaje ya samu masu irin wannan aqidar, wanda suke ganin cewa Qur'anin da ke hannun ba alqur'ani bane ba, dan alqur'ani din wanda yake zancen Allah yana tare da shi, yana tare da zatin sa, la yanfaku anhu, da yazo ya kalle shi ya zira masa ido kawai sai ya wuce. Sai ce kai yaka ya kauce baka yi mun sallama ba, sai ce yo ai zance a zuciya yake, ai na yi maka a zuciya. Ai ka ce zance ba kan harshe yake ba, zance ai naki a zuciya yake, ai na yi maka a zuciya. Kaga ya kafa masa hujja kenan. Yace gaskiya fa abin nan da muke kai ya kamata mu sake nazari, in ba ba. To a takaice dai yanzu a nan gurin, tunda anan zamu tsaya dan mu dan sha ruwa, mun kiraya ababe guda nawa kenan daga cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Abu na farko hubbu sahaba, abu na biyu shine me hubbu alul bait, abu na uku anna alqur'ana kalamullahi ta'ala, an gane ku? Abu na hudu, kafa hujja da Al-Qur'ani da hadisi. Abu na biyar shine wa qulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwadu. Abu na biyar shine me? Tabbatar da nususu sifat, dukkan nassi da yake tabbatar da sifa ta Allah ka tabbatar da shi ba tare da tawili ba, shine wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na qala al-siraj al-awwal. An gane ku? Abu na shida, dingina zance zuwa ga mai shi, shine duk lokacin da ka ciro hadisi ka faɗa ina ka samo shi dan mutane su je su bincika su ga haka ne ko ba haka bane. Wa ruddu uhdataha ila nuqaliha. Sannan kuma abu na bakwai yana daga cikin mazhabin ahlus sunna wal jama'a, duk lokacin da wani ya tayar da kura akan alqur'ani ko hadisi to a kade wannan kurar, ko ba haka ba? Duk lokacin da wani ya kawo bid'a to ayi kokarin a mayar da martani kan bid'a dan a tabbatar da sunna, ba a kyale dan bid'a ya sake, dan sakewar dan bid'a ya sake to gari za a shiga rudani cikin addini. Eh, ba wai za a tsaya bane ba a yi ta zage shi a ce wani yayi kaza yayi kaza, a'a bid'ar da ya kawo ita ake itikadi, ba lalle bane ma sai an faɗi sunansa, amma ya faɗo ta bid'a gagaruma to a samu wanda zai iya bayyana sunna ya bayyana ta rushe waccan bid'a ta hanyar dalilai. Wa sunuha an kulli ma yutakhayyalu. Ina fata an fahimta. To wancan abu na karshe kuma baitin kamar mummuna addu'a ce ga dukkan wanda ya jefar da alqur'ani gefen sa. Qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-asqam. To sai mu takaita haka daga nan har zuwa wato mintuna 15 masu zuwa ko nawa makamancin haka. Za mu yi tambayoyi ne a karshe gaba daya. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.